الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكي أمقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء، وانا مسلا شمي تارن البركة مسلا شمقوى لغا دي تنج كنجرم بوتي الجهر بوتي، وانا يمتشينا السبر يومنا شاعي قوات الرمضان يجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو لار لليه لدى أربعين بقوي، وانا كما yake daidai da 28 ga watan 2 shekarar miladiya 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda ba mu rushe ba, muna cikin tafsirin suratul nur da kuma muna cikin ayatul ifk, inda za mu ci gaba da tafsirin ayatu 14 insha Allah. Kuma kamar kullum yadda muke kira, muna kuma nanatawa ga ƴan uwa musamman a wannan wata mai albarka, cikin irin wannan lokaci da Allah yake karɓa addu'o'i, mu matsa da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, ya kawar mana da fitintunu waɗanda suka sha kanmu. Allah ya kawo mana ƙarshen fitintunun da suke damunmu, abubuwa da suke ta faruwa na kashe-kashe da sace-sacen mutane, sace-sacen dukiyar mutane, da rashin zaman lafiya. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshensa, ya yi mana shi ta hanyar da ba ma tsammani. Yan uwanmu da suke hannun yan garkuwa da mutane, Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su, Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya, Allah ya bayar musu mafi alkhairin abin da suka rasa, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya yafe musu. Muna cikin damuwa, sai kuma gashi yau mun tashi da hare-hare da ƙasar Isra'ila take kaiwa ƙasar Iran. Wannan abu ne mai hatsari ƙwarai da gaske, hatsari ga al'ummar musulmi duka, kuma musamman ƙasashen Larabawa, wanda mun sani cewa yanki ne na al'ummar musulmi, wanda musuluncin daga can ɓangaren ya shigo har ya zo gare mu. Kuma har zuwa yanzu waɗannan al'ummomi suna taka rawa ƙwarai da gaske wajen yaɗa addinin musulunci da ba shi kariya da isar da karantarwarsa inda ya kamata. Saboda haka al'ummar Larabawa al'umma ce wacce su ne suka ɗauko addinin musulunci tun da farko, tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su, aka samar da shi daga cikinsu ya zamo daga jinsin Larabawa. Wannan kuma a wajenmu zaɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da manufa, ya zaɓo Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin Larabawa, kuma daga cikin mafi tsadar gidan Larabawa shine gidan Banu Hashim. Allah ya yi haka saboda hikima, ya saukar da Alƙur'ani wanda shine littafinsa na ƙarshe da harshen Larabci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan saƙo da harshen Larabci, ya zama shi ne yaren da yake haɗa al'ummar musulmi ta duniya gaba ɗaya. Duk inda wani musulmi na ƙwarai yake, yana sha'awar a ce yana jin Larabci, sai da zai karanta Alƙur'ani ya fahimci saƙon Allah cikin sauƙi, cikin gaggawa. Ya ɗauki hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa, ya ji kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ne a gabansa yake magana da shi, baya buƙatar tafinta. kowane musulmi yana da irin wannan burin matukar dai musulmi ne na kwarai kuma yake kishin addininsa saboda haka har gobe har Allah ya nadi kasa al'ummar larabawa tana da daraja jinsin larabawa tana da daraja akan sauran jinsin ɗan adam saboda wannan zaɓin da Allah ya yi zaɓi ne da ya yi shi da manufa ba haka kawai ya yi ba Allah baya aikin da babu hikima a cikinsa to wani abin da yake faruwa a yanzu a gabas ta tsakiya na hare-haren da yahudu da waɗanda suke taimaka musu suke kaiwa ƙasar Iran kada mu ɗauka manufarsa shine kawar da gwamnatin Iran kaɗai wannan wata manufa ce da ita ake faɗa a zahiri amma abin ya wuce ƙasar Iran ita kaɗai kusan abu ne da yake da alaƙa da yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya tunda sun daɗe suna magana cewa sai sun canza taswirar gabas ta tsakiya a yadda take din nan da yadda ƙasashen suke ba haka suke so su gan su ba suna son su ga sun yi galgala ƙasashen sun daddatsa su sun yi musu gunduwa-gunduwa a yadda ƙasa ɗaya al'umma ɗaya za ta dawo ta zama al'ummomi ta zama ƙasashe wanda a kowane lokaci kuma za a iya tada wutar tarzoma a tsakaninsu kuma in ana son a cimma wata manufa za a iya haɗa faɗa a tsakaninsu ga yadda suka ɗauko matakai ɗaya bayan ɗaya sudan an raba ta gida biyu kuma ana ta ƙoƙarin yanzu an raba ta gida uku ga yadda yaman aka raba ta gida biyu ga yadda somaliya da ma ita ma a cikin wannan yanki ga yadda aka datsa ta gida biyu kuma ake ta ƙoƙarin a tabbatar da wannan duk da cewa a tsarinsu na duniya sun yarda cewa somaliya har yanzu ƙasa ce ɗaya waccan ƙasar somaliland ba ta samu karɓuwa ba amma ƙoƙari suke yi su dasa ta su kafa ta su ba ta ƴancin kanta don su yi amfani da ita wajen rusa musulmi haka suka yi a ainihin a haka suka yi wa libya zuna ganin libya ga ta nan gwamnatoci ne guda biyu da gabas da yamma kuma dukkaninsu ba sa gami cije a haka suke so duka ƙasashen musulmi su yi galgala su saboda haka al'amarin ba wai abu ne da muke ganin shi haka a zahiri yana da alaƙa da yahudu da iran ba iran duk da cewa muna da gagarumin saɓani da su da ya shafi aƙida kuma ba za mu manta da cutar wadda suka yi mana ba za mu manta da irin amfani da aka yi da su ba azzalimai suka yi amfani da su suka cutar da mu suka mutsutsuke mu suka yi rugurgu da mu a ƙasar Syria da ƙasar Iraki da ƙasar Yemen kai har ma Afghanistan irin taimakon da suka ba wa Amerikawa a wancan lokacin da aka karya gwamnatin Taliban ta farko ba za mu manta da wannan ba illa iyaka dai kawai wannan darasi ne na cewa dan kana gaba da mutum dan kana kiyayya da mutum kada ka yadda ka haɗa kai da azzalimi a zalunce shi idan ya gama da shi kanka zai dawo azzalimi ba wanda za ka ba shi amana ba ne kaga cewa ai tunda yanzu zai taimake ka a kawo ƙarshen maƙiyinka to bari ka ba shi goyon baya ya yi zalunci a kan ɗan uwanka don kuna faɗa don kuna da wani saɓani a tsammaninka cewa in ya gama da shi kai kuma zai zo ku raba alkakin tare da shi kana tsammanin za a zauna a sha roman da lagwadar tare in kai haka ka yaudar kanka kuma ka tabbata cewa kai wawa ne abinda zai ke faruwa babban darasi ne da za mu karanta inda aka haɗa kai da ita Iran ɗin aka mutsutsuke 'yan sunna a Iraki aka ɗau akushin Iraki aka danta musu aka haɗa kai da su da Amerika wasu ƙasashe na turai aka tabirin shi'ar sunna a Syria aka kashe dubunnan mutane aka raba su da gidajen su aka yi amfani da su a nan haka nan aka yi amfani da su a Yemen aka rika kai hare-hare kasar Saudiya aka yi ta kashe 'yan sunna da malaman su da makaranta alkur'anin su da aka yi amfani da Iran wajen wannan to yanzu sun gama aiki abu ya dawo kansu kuka dan ba ma fatan a wannan yakin abokan adawa su yi nasara a kansu idan mu ba za mu kwaikwayi irin halin da su suka nuna ba addu'ar mu kullum Allah subhanahu wataala ya ba wa mai gaskiya nasara ya ba wa mai haƙƙi nasara akan wanda ba shi da haƙƙi ya ba wa mai gaskiya nasara akan azzalimi mutum ko ba dan uwanka bane kai ko ba musulmi bane aka ce za a shigo har gidansa a ci masa zarafi ci mutuncinsa a kwace abin da yake nashi ne ba za ka ba da goyon baya ba in kana da hankali ko da ba musulmi ba ne ko da babu wani abu da ya haɗa ku a ce za a kai mishi hari a gidansa a ci zarafinsa kowane shi ba musulmi ba ne ka goyi baya to wani ba karantarwar addini ba ce ba ka ba za mu taɓa goyon bayan abin da yake faruwa a yanzu ba na cewa ƙasar Amerika da Isra'ila su haɗa kai a kan su kai hare-hare ƙasar Iran saboda ba su samu abinda sun gama amfani da su an gama share majina ne da tishu a yadda shi ba za mu goyi bayan wannan hare-haren ba kuma mun san cewa wannan hare-haren ba iya nan zai tsaya ba su kansu ƙasashen larabawa da suke maƙotaka da Iran da wanda suke yanki guda ɗaya da ita sun tabbatar da cewa wannan abin ba alkhairi ne gare su ba duk da cewa a baya can Iran ɗin ta zama musu barazana musamman abinda suka yi a Iraki da Siriya da sauransu da abinda suke a Yemen da abinda suke a Lebanon da ɗaurewa Hizbullah gindi abinda ta yi wa al'ummar sunna a ƙasar Lebanon sun ba su ji daɗi ba amma duk da haka ba za su so abin da yanzu yake faruwa ba ba na tsammanin akwai wata ƙasa ɗaya in ma akwai ta to sai dai ko wasu daga ciki amma ba 'yan ƙasar ba da za su yi sha'awar abin da yanzu yake faruwa na hare-haren nan da ake kaiwa ni na tabbata inda akwai yadda ƙasashen nan za su yi wajen su dakatar da wannan hare-haren za su yi to amma babu wani abu a hannunsu da za su iya yi to kuma abinda shi ne Netanyahu da mai yake so kenan idan ya taɓa Isra'ila ita kuma za ta mayar da martani martaninta ba zai taƙaita a kan Isra'ila ba kaɗai za ta kai martaninta a kan dukkan wani wuri da ta san cewa akwai wata maslaha ta Amerika a wajen yanzu kuwa a duniya irin da babu maslahar Amerika kaɗan ne haka ƙasashen larabawa za su zamo daga cikin target kuma abin da ya faru kenan ana kai hare-haren farko abinda Iran ta yi ta kai hare-hare ƙasashen larabawa ta kai hari Qatar ta kai hari Kuwait ta kai hari Bahrain ta kai hari abin nan Emirates United Arab Emirates ta kai hari abin nan Jordan to kuma na san za ta ci gaba da faɗaɗawa wanda su kuma waɗannan ƙasashe dukkansu ƙasashe ne da su ma ba za su yarda cewa a rika kai musu hare-hare ba tunda abu ne hari ne in aka kai ba wai zai taƙaita akan wanda aka kai harin kansa shi kaɗai ba abu ne da tarbatsinsa zai watsu da shafi wanda bai ji ba bai gani ba hukumomin ba za su sa ido ba saboda haka su ma ƙarshe za a ja su shiga faɗan wanda shi ne abin da Isra'ila take so kenan ina za mu yi rama rama da wannan abu ko kaɗan yanzu ƙasashe da yawa sun rufe sararin samaniyarsu daga tashin jirage na fasinjoji na farar hula wanda in abin ya shafi Saudiya ba ma fatan haka ita ma sararin samaniyar ta za ta rufe kaga magana umara hajji waye waye shikenan wanda suka je umara kuma shikenan su koma in gurin hijira babu hanyar dawowa a yau dinnan wasu sun tashi kuma sun tafi umara to da zalla aka rufe sararin samaniya jirage ba sa tashi to kaga waɗanda suke nesa sai sun yi amfani da jirgi don su shiga ƙasar su yi ibada to shi kenan abin ya shafe su wannan securitin ƙasashen da tsaro na ƙasashen zai ƙara lalacewa domin yanzu ko da ka a ce an rusa gwamnatin Iran to sai an gwammace gwamnatin da take ci a yanzu a kan wadda za ta zo wanda ba domin ba a yi sa'a ba ƙarshe yakin ba sassa ne zai balle a ƙasar kada manta ƙasar Iran ƙasa ce da take da ƙabilu daban-daban bayan farisawa wanda su ne masu mulkin ƙasar akwai ƙabilar Lur su ma suna nan a Arabistan akwai ƙabilar Larabawa su ma a Arabistan akwai ƙabilar Kurdawa a Kermanshah akwai ƙabilar abin nan Baluch da su kuma suke Baluchistan duk suna nan a cikin yankin Iran ne kuma kowace ƙabila a cikin ƙabilun nan suna da sojoji abin nan mayaƙa Malishiyat suna da su da makamansu a shirye suke duk sanda abubuwa suka rikice ko a ɗauko makamin shi a shiga faɗa to gaba ɗaya ƙasa ce za ta hargitse to in ƙasar ta hargitse to duka sai ta yi tasiri a ƙasashen maƙota gaba ɗaya zaman lafiya ba zai samu ba yana daga cikin abin da ya hargitsa mana zaman lafiyar ƙasarmu rikicin Libya da shigar makamai hannun mutane kowa da kowa aka riƙa shigo da makamai ana sai da su arha banza mutane suna sayan muggan makamai wanda Gaddafi ya tara to da zarar ƙannan ƙasar ta Iran da take babbar ƙasa ce kuma take da waɗannan ƙabilu daban-daban kuma kowa yana ganin cewa an danne masa haƙƙinsa yanzu wata dama ta samu da zai tashi ya ƙwaci haƙƙinsa to makamai za su ɗauka kuma daman can akwai Malishiyat ɗinsu da suna da makaman to daga ƙarshe ƙasar za ta rikice ne ta hargitse to duk ƙasashen da suke maƙota babu wata ƙasa da za ta zauna kuma lafiya nan za a riƙa kwararowa cikin ƙasashensu makamai suna yawo a hannun jama'a abin da yanzu muke gani a nan mun rasa inda za mu magance shi to kaga babu wata ƙasa da za ta yi sha'awar haka a yanzu samuwar wannan gwamnatin guda ɗaya ta Iran ko da kuwa gwamnati ce da ƙasashen Larabawa nan wani lokaci a yi faɗa wani lokaci a shirya haka ake zaman wani lokaci ana rigima wani lokaci a shirya amma dai an san cewa da wata gwamnati ɗaya ake mu'amala to amma yayin da aka ce babu wannan gwamnatin to gwamnatoci ne za a yi a gurin kana mu'amala da gwamnati ɗaya wacce ka san in kana da matsala da ita kake da matsala in kuka shirya kun shirya yanzu suka zama gwamnatoci ne kuma dukkansu gwamnatoci ne nake kana yi ka ka gaya min yadda za ka iya mu'amala da wannan abubuwa za su rikice saboda haka babu wata ƙasa da ta san abin da take yi da za ta yi sha'awar abin da yake faruwa a yanzu amma bai yahudiyar sha'awar ya abin yana masa kyau kuma daman abin da yake targetin kenan shugaban ƙasa Amerika na yanzu shi kawai turo shi ake yi akwai wanda suke juya shi da ƙarƙashin ƙasa kuma su ne manyan yahuda na duniya su suke juya shi saboda haka Netanyahu abin da yake so shi ake yi da haka yanzu ya fara kai hare-hare kuma abubuwa sun fara ɗaukan wani dimension wanda yake mai hatsarin gaske da haka dole mu yawaita addu'a mun yi imani da cewa babu abin da zai gagari Allah mun yarda da wannan kuma akan wannan muke da haka za mu yi ta kiraye-kiraye akan a yi addu'a Allah ya tsare al'ummar musulmi Allah ya ba su kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da martaninsa akan dukkan wani wanda yake kokarin kawo al'ummar musulmi cikas a duniya wanda yake kokarin ya kawo fitintinu da za su ƙara daddara kan al'ummar musulmi bayan kuwa bayan abin da suke ciki na rarrabuwar kai. Allah subhanahu wataala ya mana maganin azzalimai da suka yi suka addabi duniya. Allah ya mana maganin su. Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da zaman lafiya mai dorewa kasashen mu na musulmi baki daya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند
abinda na manta ban faɗa ba shine abinda yake faruwa tsakanin ƙasar Afghanistan da ƙasar Pakistan wanda ga dukansu ƙasashe ne na musulmi kuma Pakistan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen musulmi wanda yanzu musulmi suke alfahari da ita suke ƙasa ɗaya tilo wacce take da makamin nukiliya a duniya. Ƙasar musulmi ɗaya tilo ita ce ƙasar musulmi ɗaya tilo wacce ta mallaki makamin nukiliya da duk sauran ƙasashe kowa an haramta masa wannan sai ƙasashen da suke da shi daman can da kuma ƙasar Isra'ila wadda ita tana da shi duk da cewa ba fitowa take tana faɗa cewa tana da shi ba amma duk kowa ya san tana da shi saboda haka sun yarda cewa su kaɗai ne suke da hankali da za su iya riƙe makamin nukiliya ba tare da sun yi amfani da shi a kan wasu ba amma duk sauran ƙasashen duniya ba su da hankali ba a basu su mallaki wannan makamin to kuma yanzu ƙasar Pakistan ta ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen kafuwar gwamnatin Taliban ta farko sun yawanci waɗanda suka shigo su wannan 'yan taliban ai talibai ne da sake ce musu taliban talibai ne waɗanda suke karatu a tsangayoyi na cikin Pakistan saboda haka su ne da suka ga cewa ƙungiyoyin mayaka bayan sun gama korar tarayyar soviet sun da suna faɗa a junansu kowa yana cewa shi zai riƙe gwamnati kowa yana harin wata kujera kuma kujera ce ɗaya suka shiga kashe-kashen junansu kuma shi ne waɗannan ɗalibai suka haɗa ƙungiyarsu su ma suka shiga wannan yaƙi har suka kore su suka kafa gwamnati to daga cikin waɗanda suka taimaka wajen kafa gwamnatin taliban ta farko su ne Pakistan saboda sun yi shiri da gwamnatin taliban ta farko kafin a kawar da ita amma ita wannan ta yanzu ba sa shiri da ita kuma yadda gwamnatocin Pakistan din aka yi ta canza har na ƙarshen na Imran Khan wanda yanzu yana tsare wanda shi ne ya zo da niyyar gyara amma da yake akwai makirci a ƙarƙashin ƙasa aka hunɓarar da shi kuma har ma aka tome shi aka je aka yi masa shari'a aka kulle shi yanzu gwamnatin da ta zo gwamnati ce wacce take hannun ƙasar Amerika hannun Amerika take Amerika kuma ga yadda suke faɗa da gwamnatin Taliban saboda haka dole wannan zai yi tasiri a kan zaman lafiya tsakanin ƙasar Afghanistan da tsakanin Pakistan wanda shi ne yanzu ya faru akwai al'amari da ya shafi ƙabilar Pushto ƙabila ce babba mafi yawansu suna Pakistan ne kusan kaso 30 abinan wajejen kaso 35 yana Pakistan kaso 15 yana abin nan yana Afghanistan wato wanda suke Pakistan din sun ninka waɗannan sun ninka su bi hadda kari to masu gwamnatin taliban su suke su hada push washtun gaba ɗaya su hada su wuri guda ƙarƙashin ƙasa ɗaya kaga ba zai yiwu ba mafiya yawan suna can wata ƙasa kuma kuna son su waɗannan mafiya yawan su ne za su haɗe ku haɗe yankin su gaba ɗaya su daya zama ƙarƙashin Afghanistan ai ba zai yiwu ba sannan kuma shi wannan fada kaga fada ne wanda wasu ƙasashe za su ji daɗinsa musamman ƙasar India da take faɗa da Pakistan za su ji daɗi shi yasa take taimaka Afghanistan ɗin wato makirci na duniya ya yi yawa ana ga kamar taimakonka ake amma ba taimakonka ake ba in giza mai santi ruwa ake maka ba wai sanka ake ba muna gaida musulmin India ɗin yanzu suke ta ga wariyar launin fata da wariyar addini da ake gallaza musu saboda addininsu ina za su so ɗan Afghanistan da yake yawo da gemu da rauni ta yi za su so shi ba su so shi ba kama za a amfani duk da wannan a haɗa ku faɗa da ƴan uwanku duk ba sa sa addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya ya kawar mana da nasibin shaitan tsakaninmu Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim kuma ba dan falalar Allah gare ku ba da rahmarsa a duniya da lahira lamassakum fima afadtum fihi azabun azim da azaba mai girma ta same ku saboda abinda kuka kutsa a cikin sa da kage da ƙarya da kuka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha wato Allah subhanahu wataala yana cewa muminai ba dan Allah subhanahu wataala ya yi musu falala ba ya musu falala mai yawa mafi girman falalar da ya musu da ya ba su dama ya jinkirta musu har suka samu lokacin da za su tuba Allah bai gaggauto musu da hukuma ba nan take da Allah ya ga dama lokacin da suke da laifin nan take zai saukar musu da hukumar su halaka su shikenan kaga babu maganar tuba kenan sun mutu a cikin laifi dumu-dumu kuma su je can su game da azabar Allah to amma sai Allah ya musu ni'ima ya ba su jinkiri ya bara musu lokaci har suka tuba sannan kuma ya yi musu rahama ya tausaya musu ya karɓi tuban nasu tunda suna iya tuba a ce Allah ba zai karɓi tubansu ba amma saboda rahamarsa gare su sai ya musu tuba ya jinkirta musu azaba bai sauka musu da ita nan take ba to shine ce ba dan wannan rahamar da falalar ba da abin nan da kuka yi nayi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kage bata ji ba bata gani ba ko kuma ya da kagen da aka yi mata da ya baɗi din sa to da azabar Allah mai girma ta same ku anan Ibn Kathir alayhi rahmatullah yake cewa wannan maganar Allah subhanahu wataala yana yin ta ne ga waɗanda suke da imani a cikinsu ba munafukai ba ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da jama'arsa ba a'a muminin da suka tuba bayan abin da suka faɗa game da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha mara kyau irin su Misbah ibn Uthatha irin su Hassan ibn Thabit da Hamna bintu Jahsh ƴar uwar Zainab bintu Jahsh amma su waɗannan munafukai tunda kan shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da sauran ƴan uwansa to ba su ake nufi da wannan ayar ba ayar tana nufin muminai su waɗancan ba su da wani imani har da zai sa ma samu falalar Ubangiji samu rahamarsa nan kuma Allah yana cewa walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba su da imani da aiki nagari da zai zama har sun samu wata falala daga Allah ko rahamarsa saboda haka su azabar Allah tana nan tana jiransu akan abin da suka yi da abin da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan aya da Allah yake lamassakum fi ma afaktum fihi azabun azim yana nuna maka cewa idan saban Allah ya yadu cikin mutane ya bazu to yana jawo ukubar Allah subhanahu wataala dan har aka bar saban Allah da zinubai suka bazu a cikin mutane aka rasa masu tsayawa su yi umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna ko kuma aka same su amma aka ba su goyen baya aka rika taɗe su to idan azabar Allah subhanahu wataala ta zo za ta shafi kowa da kowa haka Allah subhanahu wataala ya ce lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku guji fitnar da idan ta zo ba za ta tsaya akan wanda suka yi zalunci kadai ba za ta shafi ma wanda bai ji ba bai gani ba saboda me saboda idan har aka bar umarni da kyakkyawan abu aka bar hari ga mummuna to in azabar Allah subhanahu wataala ta zo za ta hada kowa da kowa za ta hade da kowa da kowa shi yasa yana daga cikin abin da yake kare al'umma daga azaba mai gamewa daga azabar da za ta hada kowa da kowa daga cikin abin da yake kare al'umma daga wannan shine samun masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna a cikinta wato masu wa'azi masu wa'azi ba karamin garkuwa bane ga al'umma daga fadawa cikin fushin Allah Allah ya saukar mata da wata azaba ga mabiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada a cikin hadisin Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم لليكو يؤمر لك كاوان أبو كما لليكو هانا ممونا أبو كوكما إن هكذا الله سبحانه وتعالى يتوكر مكو دوتا أقوبة الله يتوكر مكو دوتا أقوبة دذاكو يتروق وان الله الله يكرب أوا الله يؤمر لك كاوان أبو هانا ممونا yana taimakawa wajen idan ukubar ubangiji ma ta sauka to ba za ta zamo gamammiya ba ba za ta gama kowa da kowa ba sannan Allah ya ci gaba da cewa istalqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim id talqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke lokacin da kuke bayayyeniyarsa shi wannan labarin kuke bayayyeniyarsa da harsunanku sannan kuke faɗar abin da ba ku sani ba da bakunanku wa tahsabunahu hayyinan kuna tsammaninsa abu ne mai sauƙi wa huwa inda Allahi azim alhalin abu ne mai girma a gurin Ubangiji wato Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wannan azabar da za ta sauka a kanku ba don farallar Allah da rahama ba za ta sauka a kanku da in talaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke bayyanar wannan labarin wannan ya ba mu wannan wannan ya ba mu wannan wannan ya ji ya gaya mu wannan wannan ya ji ya gaya mu wannan a daidai lokacin da kuke wannan abin to a lokacin da azabar Allah za ta sauka a kanku mai girma saboda haka anan iz tana da alaka da lamassakum lamassakum عذاب عظيم إذ تلقونه هذا اللي لوك تشد كوكي بايين يروى نما قال الأتكانون كده حرسنهم هذا اللي متزعي قبل الأقوانسا في مكجلة مكجلة أبين دي كيف هلوها با ميه كيف هلوها كاجي كاجي كذا 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 في غير بسا في ما دي آجي آه دي الأقوانسا وانا كاجي كو أبين دي كيف هلوها مجبا ميه كيف هلوها في غير بسا وكما متين يزوي سابيكا wai menene naji ana fada ne kamar akwai wani abu da naji ana ta magana akan wani 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 wai me yayi ne ina so in ji da Allah gaya mu sai gaya masa shi ma sai je gaya mu ne to wannan shine at-talaqqi bi alsinatikum kuke baye ne yarsa wanda ya ba mu wannan wanda ya ba mu wannan wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna fadar abinda ba ku da ilimi akan sa abinda ba ku sani ba ba ku da wani sani akan sa kuna fadar sa da bakunanku ma'ana ba ku da wani ilimi akan sa ba ku da wata hujja sahihiya ba ku da wani dalili kankan sa akan sa magana ce kawai kuka ji ana fada kuma kuka durar kuka ci gaba da fada amma da an tambaye ka menene dalili menene hujja babu kai ma haka kaji ana fada yo ba gashi nan ya gama gari ba abinda zai gaya maka kenan me dalilin cewa kaza kaza ah baka ji ba gashi nan kowa ya sani magana ce da kowa ya sani wannan ba hujja bace cewa kowa ya sani ko kowa yana fada wannan ba hujja bace saboda haka kuna fadar abinda ba ku da ilimi a kansa talqawnahu bi alsinatikum abinda taquluna bi afwahikum ma laysa fi qulubikum ma laysa fi qulubikum ma'ana ku da kanku ba ku da wani yaqini a cikin zuciyarku cewa haka abin yake abin da kawai a fatan bakin ku yake fita amma a zuci ku karan kanku kun san babu wani hujja da ta kama zuciyarku shine dalilin fadar bi afwahikum aka ce bi alsinatikum talqawnahu bi alsinatikum sai aka ce kuma wa taquluna bi afwahikum aka faɗi harshe aka faɗi baki wato abin daga harshe sai baki amma a zuciyar babu wani abu da gamsuwa a cikin ta babu abu wanda gamsuwa a cikin ta duk mutumin da zai rika faɗar abu da bakinsa amma shi kansa a zuciya san ba haka yake ba ka san makaici ne sai yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar abu da bakunan su wanda ba haka yake a cikin zuciyarsu ba to abin da yake cikin zuciyarsu daban inda za a tsare mutum ko ya aiki da hankalinsa ya tsaya yi tunani a nitse zai gane cewa abin da ake faɗa fa ba wani hujja wanda da ya gaya mashi ma fa haka a gaya masa shi ma wancan gaya masa aka yi amma ba wanda ya ga abin san da yake faruwa don haka ba wata hujja ce ta sa kuke faɗar abin ba kawai abin ne wanda kawai kuke ta maimaita shi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna tsammaninsa abu ne mai sauki kuna tsammaninsa sassauƙan abu ne amma a gurin Allah babba ne ba ƙarami ba ne nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su da abubuwa guda uku ya zarge su da abubuwa guda uku abu na farko talaqqi hadha al-ifk bil alsina wannan ƙaryar da suka baye ne ta da harshensu wannan ya ji ya gaya ma wancan ko wanda ya je tambaya a gaya masa haka haka suke ta yada shi abu na farko ke abu na biyu yadda suka je su daga tereren magana bayan an gaya maka ba za ka shiru ba kai ma za ka gaya ma wani bayan an gaya maka za ka gaya ma wani kuma abin da kake gaya masa ba ka da wata hujja ta ilimi a kansa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ba ka da wata hujja ta ilimi ingantacciya a kansa abu na uku tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna tsammanin abin kankani ne ba ku daukar shi cewa wani abu ne babba abu ne kawai wanda labari ne ka ji kai ma ka ba wani saboda haka kai ba kai ka kiro shi ba ba kai ka kitsa shi ba don haka ba kai ba ruwanka kana ga abin ba zai shafe ka ba in ba ƙarya ce to wasu ne suka yi ƙaryar kai ai kawai isar da saƙon ka riƙa yi ya abin da bai tabbata ba kuma ka zama sanadiyar yaɗa shi to kana da kamasho babba na laifin wannan abu wannan shine haɗarin ɗaukar labarin da ba a tabbata ba ka riƙa yaɗawa kowane irin labari ne kuma musamman idan ya shafi wani mutum mai martaba mai daraja da aka san shi da mutunci a cikin al'umma kawai ka shirya wani labari ko wani ya shirya wani labari kai kuma ka zamto cikin masu yaɗa shi ba ka ɗauka wani abu ne mai sauƙi a gurin Allah babban al'amari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale ka a kansa a nan Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa a nan Allah yana faɗar dalilin da ya ce zai yi azaba mai girma lamassakum fima afattum fihi azabun azim me yasa za a yi muku wannan azaba mai girma su ne waɗannan abubuwa biyu talaqqil batil bil alsina wal qawl bil afwah yanzu za ka riƙa karɓar ƙarya ka riƙa bayyaninta da harshenka sannan kuma ka riƙa faɗarta ka karɓi ƙarya sannan ka riƙa faɗar ƙaryar waɗannan abubuwa guda biyu duka an haramta su alqawlu bil batil wal qawlu bil ilm waɗannan abubuwa guda biyu دليل سني الله يتي لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. القول بالباطل كان مجانا بكرية لما تثبت ما سنة القول بلا علم كان مجانا بعد علمي بقى ولأن أبو بوا سنة جاءوا عذاب الله سبحانه وتعالى عذاب وكما من جرمه wannan babu shakka tarbiya ce daga cikin tarbiyoyin da tarbiyar da wannan da waɗannan ayoyi suka ba mu wannan al'umma cikin irin alherin da wannan hadisa da wannan waƙiya ta samar wa al'umma samun irin wannan tarbiyar cewa a hirɗinka ka ji maganar da ba ka da tabbas a kanta ba dalili kawai jinta kai ka ɗauka kana yaɗa ta a da can yadawar za ta zama tana da wani ɗan ƙuntataccen mahalli iya mutumin da ka haɗu da shi za ka gayawa ko ya da kai shi za ka gayawa amma a yanzu abin ya ƙara faɗaɗa kana ɗaki za ka zauna ka rubuta maganar ka saki a social media shikenan ta gama duniya ba iya ƴan wanka ƴan Najeriya ba har wasu ƙasashen duniya ma duk za su ga maganar a ganta a Niger a ganta a Ghana a ganta a Saudiya a ganta a China a ganta a India cikin dan kankanin lokaci kuma sai kuma kana sha'awar cewa ai maganar ka tana ta yawo baka san cewa jawo wa kanka bala'in Allah kake ba lamastakum fima afattum fi azabun azim wannan azabar mai girma kake jawo wa kanka a guji yaɗa ƙarya a guji yaɗa maganar da bata tabbata ba a guji yaɗa magana da ta shafi mutuncin wani haka kawai don ganin cewa wai ka ji wani yana faɗa ka ɗauko ka yi shiyarin ko ka yi tagin ɗin wani ko ka yi waye kai ko ya yi waye wannan duk bala'i kake jawo kanka kanka ce ai ba kai ne mai maganar ba wani can ya zazzagi wani kai ka zo ka yi shiyarin ɗinsa a shafinka saboda wai kai ka isar da wannan maganar kai ne ba kai ka faɗa ba amma ga ta nan Allah ba zai kyale ka ba waɗannan da Allah yake magana da su a nan kamar yadda kuka ji mun faɗa ba su ne suka ƙirƙiro maganar ba mun ce waɗanda suka ƙirƙiro maganar ba da su Allah yake magana ba saboda Allah da ya ce walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu su ko da can ba su ba rahmar Allah ba su ba halalar Allah haka daga jin walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu ka san da mu'mini yake saboda ka kakkace ba kai kaza ka kirkire ta ba a su ma can ba su suka kirkire ta ba kuma Allah ya ce suna faɗar magana ne da bakinsu amma ba ta je zuciyarsu ba amma duk da haka Allah yake jan kunnensu yake musu wannan gargaɗin magana ba ta je zuciyarsu ba sai ka ce ai ni ma ban yarda ba to da baka yarda ba sai ka yaɗa da baka yarda ba sai ka yaɗa shi yasa aikin jarida na zamani yake da haɗarin gaske mutane suna ganin kamar wani labari ne kaje ka ɗauko labarin da bai tabbata ba kawai saboda ana faɗa kai ma ka zo ka buga ka faɗa ce ka ce mai ka ce kai ɗan jarida ne duk wannan ba zai kwantar da kai gurin Allah ba Allah sai ya tambaye ka me yasa ka yaɗa abin da ka san zai cutar da ɗan'uwansa ai ba ni na ƙirƙiro ba kai ka ƙirƙiro ba kai ka yaɗa ko kana da cikin waɗanda suka yaɗa musulunci ba wannan tarbiyyar ba wa 'ya'yansa ba da ko waɗanda suke da wannan tarbiyyar ta yahudanci to ba musulunci ne ba su ba haka dole ne in kana so ka kubuta daga laifi shine ka bi digin labari kafin ka tabbatar da shi kuma sannan shi sharri ko ya tabbata ma ai ba san ya da shi ake ba ko ya tabbata yasa aka sa hukuncin kazafi da muka yi ta magana a kansa kazafi mutum da ya ga abin ba wai lalle dole ya kasance makaryaci ba dan an ce mutum yayi kasafi ba wai dole ƙarya yayi ba ya ga abin amma babu shaidun da ake so a samu tare da shi idan ya zo ya faɗa a ce ai masa bulala 80 ba ho ƙarya yayi ba amma Allah ya ce ulaika indallahi humul kadhibun Allah ya ce to ni a gona makaryatan ne saboda ba haka na tsara musu ba ba haka nace ai ba saboda ka akushi a guji shiga haƙƙin juna da sunan yaɗa labari da sunan ba da labari da sunan wani aikin jarida Allah baya son wannan to wannan idan ya zanto a junanmu to bare kuma abu ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bare kuma abu ya shafi Allah da kansa ka dauki maganar da bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka rika yadawa ba tare da ka tabbatar da cewa annabi ya faɗa ba wani ne zai zo ya shirye wata ƙaryarsa ya zauna a cikin ɗaki ɗauko wayar sai rubuta ƙarya ya zana wasu wuridai wasu salatai ko wasu addu'o'i ko wasu salloli ce in kai abu kaza sau kaza in kai kaza za ka samu kaza arzikinka zai ƙara yawa Allah zai kare ka daga asara za ka samu cikakken lafiya za ka yi tsawon rai za ka yi waye duk irin abin da mutane suke so sai ya saki kuma ya ce in kana ƙaunar Allah da manzonsa kai ma ka yada shi ya zauna ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya kai kuma yanzu yana maka maganar ƙaunar Allah da manzonsa shi yanzu ƙaunar Allah da manzonsa ce ta yi masa ƙarya to kuma sai ga cewa wasu suna ta yada irin wannan abin takaicin ma har wasu za ka ga masu wa'azi ne da malinta suke fuskantar jama'a amma komai ya zo bakinsu na manzo Allah an ce manzo Allah ya ce faɗa suke musamman abin da ya shafi falala da wani wuri da wani zikiri da wani kaza da wani kaza in ka tambaye shi a ina aka ruwaito kuma har meye maganar malamai akan ruwayar bai sani ba amma saboda kawai mutane su ji daɗi a ɗan yanki kilif ɗinsa a dinga yaɗa shi kullum ana ganin hotonsa mata suna ta raba wa junansu shikenan shi daɗi yake ji kwaɗarin gaske ne wannan ƙaulun ne ala Allahi bil ilm wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ku kuskura abinda baka da ilimi a kansa ka rika yaɗa shi kuma ba uzuri bane ka ce wai ta karanta ai ba duk abin da aka rubuta bane yake gaskiya abu da yawa an rubuta shi amma ba gaskiya bane wani lokaci ma aka rubuta don kai bayanin cewa ba gaskiya bane dan menene kawai zaka dauka kana yadawa kana ba mutane wasu azkar na ƙarya da wasu salatai da wasu tasbihai kana cewa in sun ga abin da za su samu kana waye alkawari kuka yi da Allah takhattum inda Allah ahdan alkawari kuka yi da Allah cewa an yi kaza an yi kaza za a ba mutum kaza a ita falala ba a ijtihadi a cikinta ka ce idan mutum ya yi kaza ga ladan da za a ba shi ko ga abin da zai samu na lada ba a ijtihadi sai idan nassi ya zo ya nuna haka to duk wannan yana daga cikin abin da mutane suke yi wanda kuma yana da hatsari kwarai da gaske wani kuma zai zo yana faɗar abin da ya san cewa ba abin da yake zuciyar shi daban abin da kuma yake faɗa wa mutane daban shi ma wannan hadari ne ya ce ta ƙulu na bi afuwai kuma ba laisa fi ƙulubiku ko ba laisa lakum bihi ilm kuna faɗar abin da ba ku da ilimi iya kawai fatar baki ce amma bai kai zuci ba shi ba wannan yana da hadari kuma ka zo ka rike wa mutane alkawarin ƙarya ka san ba za ka iya ba amma ka rika ɗaukar alkawarin da ka san ba za ka iya cikawa ba musamman ma 'yan siyasa mu sun fi kamuwa da wannan mummunar cutar tsaya saboda suna campaign su rika yin alkawarin da suka san cewa ba cika shi za su iya yi ba wataƙila kafin su zo ba wasu sun zo sun yi irin wannan alkawarin ba su cika ba inda gaske ne bari a zaɓe ka in ya so ka je ka yi abin da mutane ba su yi tsammani ba amma ba ka zo ka yi musu alkawarin ƙarya a zuciyarka kana faɗa musu amma ka san ƙarya kake kuma wani ba har ka jera rantsewa da Allah baya jin kunyar Allah baya jin kunyar al'umma saboda kawai a yi sha'awar maganarsa a ji daɗin abin da yake faɗa a zaɓe shi ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقال ستنا باك شعوة على أيوة الدنيا لنا شيء ندى الله أن أبن بيكي زوج يسع وكينا ننطوى دى الله كان تيوى شيء هكذا يي هي أبن بيكي دفع يي wannan yana daga cikin abin da Allah yake fushi da shi. Ka zo kana yi wa mutane ƙarya, ka san ba cikawa za ka yi ba. Kabura maktan inda Allah an taƙulu ma la tafalu, fushin Allah ya girmama sun yi rika faɗar abin da ba aikata zai yi ba. Annabi yana cewa ayatul munafiqi thalath: idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Alamar munafiki uku ce: idan yayi magana yayi ƙarya, idan yayi alkawari ya saba, idan an amince masa ya ci amana. Allah ce: wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Kuna tsammanin sa abu ne mai sauki, amma abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wataala. Domin zunubi ne babba, yana daga cikin kaba'irul dhunub, yana cikin manya-manyan zunubai. Ka jefi wanda bai ji ba bai gani ba, da ƙaryar da bai san da ita ba, abinda bai san da shi ba, abinda bai aikata ba, ka jefe shi da shi. Wannan babban abu ne. Allah ya ce: innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun 'azim. Wanda duk suke yi wa mu'minai suke jifan mata katangagu wanda basu ji ba, basu gani ba, basu san abinda yake faruwa ba. Al-ghafilat, basu ma san me yake faruwa ba. Al-mu'minat, wadanda suke mu'minai, Allah ce duk wanda yake jifan su da mummunar wato da zina, Allah ce lu'inu fi dunya wal akhirah, wadannan Allah an ce su a duniya, Allah an ce su a lahira. Kuma Allah ce wa lahum azabun azim, suna da azaba mai girma. Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa: ishtanibu sab'al mubiqat, ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa. To duk da nan suke kai mutum ga halaka. Kila ya rasulullahi wa ma hunna, aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanne abubuwa ne guda bakwai da suke halakar da mutane. Annabi yace: da farkon su ashirku billah, shirka da Allah subhanahu wataala, hada Allah da wani, daukar haƙƙin Allah ka ba ma wani, daukar wata sifa ta Ubangiji ka ba ma wani, dauki wani aiki na Ubangiji ka danganta shi ga wani. Sannan wa sihir, da sihiri. Sannan wa qatlun nafsin lati harrama Allahu illa bil haqq, da kashe rai Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba. Sannan wa aklu malil yatimi, da cin dukiyar maraya. Wa aklu riba, da cin kuɗin riba. Kuɗin ruwa. Sannan wata walli yau mai zafi, da kuma gudu ranar da ake a lokacin da ake yaƙi, a lokacin da ake fagen yaƙi mutum ya juya ya gudu. Sannan annabi ya ce: wa qasful mu'minatil ghafilatil muhsanatil ghafilatil mu'minat, da yi wa mata katangagu kamammu wanda basu ji ba basu gani ba, kuma mu'minai da yi musu ƙazafi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan daga cikin ayyukan ƙazafi. Saboda haka tsammanin ka cewa abu ne mai sauki, amma a gurin Allah babban abu ne, yana da cikin manya-manyan laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira, yana cewa: innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Bawa zai iya zuwa ya furta wata kalma wadda take kunshe da fushin Allah, da bai dauke ta komai ba, amma ita ce za ta jefa shi cikin ramin jahannama. Kuma haka wani lokaci kana zaton abin da kake faɗa ba komai ba ne, amma a gurin Allah babban abu ne. Sai ranar gobe kiyama, sanda za ka gan shi ka yi mamaki, yanzu wannan abin yana daga cikin laifuffukanka? Ce, eh, yana daga cikin laifuffukanka. Fa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, abin da ba su kasance suna tsammani daga Allah ba ya bayyana gare su. Yana daga cikin ayar da salaf suke tsoranta sosai da sosai: bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, suna gashi ayyuka masu kyau, suna sallah, suna ibada, suna karatu, suna karantarwa, duk wani abu na alkhairi suna kokarin kwatanta, amma tsoro suke ji kada a jera na gobe kiyama, abinda basu kasance suna zato daga Allah ba su ga ya bayyana gare su. Lokacin da Ibn al-Munkadir yazo zai rasu, aka ga hankalin sa a tashe, aka je aka ce a gaya wa wannan Abu Hazim Salamatu bin Dinar, a gaya masa yazo ga abin da halin da ɗan uwansa yake ciki, ga mutuwa, ga shi kuma yana cikin wani fargaba. Da ya zo ya same shi, cewa me yasa kake cikin irin wannan yanayi, kai kyakkyawan fata mana? Sai ya ce da shi: baka ji abin da Allah ya ce ba: fa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sai fa akhafu an yabdu li ma lam akun ahtasib, abinda nake tsoro ya bayyana gare ni daga Allah abinda ba shi nake tsammani ba. Haka Sulaiman al-Taymi ana yabansa, ana fada alherinsa, ana anta wa man mithluka, akwai mutum irin ka wajen tsoron Allah da ibada da ilimi da waye da waye da waye, yace kulle da wannan maganar. La adri ma yabduli min Allah, ban san menene zai bayyana gare ni daga Allah ba, ba ku ji fadar Allah ba, ba dalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibu. Sauraka wani abin da kake yi kana tsammanin shi ba komai bane, ai wasa ne. To sai da ƙarshe ranar gobe kiyama ka gan shi gingirme mai a gabanka, abinda baka taba tsammani ba, Allah ka kiyashe mu. Lokaci yayi za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.